Rana Umar Faruk kuncin da aka yanke da wayar nan kidnappers ina jin yayi kwarai mu farko kana dai bamu san wannan abin ba dan najin in ka lura har ijira najin wannan abin na faruwa babu dai ne mai kyau ba na ji hukuncin da aka yanke musu najin fallillahi alham yayi daidai kwarai
ni ne Abdullah izina ne ga yan uwa dan samu wani zai iya tuna wayar nan suka yi ga shekarun su ba wani shekaru ba amma za su yanka shekara 10-10 cikin kaso yanzu sun fito wani abu za su yi wani irin duba za a duba su da shi to Allah kiyaye gaba
wasu al'umman gane kenan da basu koye jin dadin su ba biyo bayan alkaliyan kotun Accra High Court Justice Lydia Osei-Mafo ta tisa kiyar wasu mutane su hudu cikin su uku ɗan Najeriya kazalika ɗaya ɗan Ghana bisa laifukan da aka same su da shi na hada baki tare da sace wasu ɗan matan ƙasar Canada masu sunaye Lauren Tele tare da Bailey Chete masu aikin sa kai domin karban kudin fansa a shekarar 2019 a birnin Kumasi masu laifukan da suka hada da Samson Agalo da Elvis Ojiomi masu shekaru 27 da haihuwa a duniya tare da Jeff Onasa da Yusuf Yakubu su kuma masu shekaru 28 a duniya za su shafe shekaru 10-10 a gidan kaso biyo bayan sun yi amanna bisa waɗannan laifuka da aka same su da shi mai shigar da kara a gabar kotu ya bayyana cewa mutane hudun sun bukaci kimanin dalan Amurka 800,000 gun iyalan matan Canada ko kuma su kashe su matakin da hukumomin kasar suka dauka dai yasa suka yi gamo da katar wajen cafke mutanen a maboyar su a zangon Achiasi a jahar Ashanti bayan zartar da hukunci dai masu laifukan sun tsunkuya tare da kamun kafafun waɗanda sun kai ma wannan laifi na bukatar da su yi musu afuwa. Amina Muhammad mai babatukan kare haƙoƙin mata a Ghana ta jinjinawa mahukunta bisa wannan mataki na ladabtar da masu laifukan a inda ta ƙara da cewa wannan matakin ya kawar da fargaba ga masu niyyan zuwa Ghana domin ziyara ko yawon bude ido.
Ya muna dadi inda anka jelin su. Wan kuma ya taimaka muna waɗanda ko ba matan Canada ba duniya baki daya wanda zai fito America ne, German ne, London ne, ina ne duka yazo yazo ziyara.
Shi kuwa Musa Akamonga mai sharhi bisa harkokin tsaro kana tsohon babban jami'in lekin asiri a Ghana ya baiwa gwamnati shawara kan matakan kare ƴan kasashen waje gabarin wani matsala makamancin haka nan zuwa gaba a inda ya fara mai da hankali kan gurbatattun iyakokin kasar.
Alamuna security Ghana na ce na warware su cikin su ke mukun su ke cika ido ce kamar immigration haka ko duba border sun ababan da ya kamata a yi ba yin sa daidai sunan ne ya kamata gwamnati ya musu magana waɗanda kuma suke taimako aka kama waɗanda mutane da suka kidnap foreigners ga su ya kamata a yi magoji ya sosai sosai in ma akwai na alheri ma ya kamata ya kama da gwamnati ya musu alheri domin aka ce kamar police ko soja ko immigration ko fire service ko kaza su ake yadda ya kamata taimako na fitowa wurin jama'a ne magana bai zuwa wurin police ya je ya yi boka ya san abin da ya amfa a'a mu da muka zama tare da su mu ne ya ba su labari ababa da muka ji ababa da muka gani sai su ake
yi a baya bayan nan ma Ghana ta fuskanci matsalolin tsaro musamman na garkuwa da mutane domin karban kudin fansa a wasu yankuna da suka hada da jihar Ashanti da jihar Tsakiya da jihar Yamma abinda ma shugaban majalisar tsaron jihar Ashanti Honorable Simon Osemensa ya faɗa wa manema labaru a gefen wani atisayen soja cewa hukumomi a Ghana na aiki tukuru domin dakile duk wani abin da ka iya barazana ga tsaron kasar Hamza Adam Kumasi Ghana.